إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر إلى يودي سافياتي تا رانر أصبر رانر قوما قوتا شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1442 wanda ya daidai da lissafin 22 ga watan Mayu na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 14 cikin jeren giyar kasusuwan karatu littafin al-muqiza daga makarantar Darul Qira'ati As-Salafiyya dake garin Katsina a darasin mu da ya gabata na 13 mun yi tsammanin shine zai zama wato darasi na ƙarshe sai dai kuma Allah subhanahu wataala bi kaddara hakan ba muna fata Allah ya kaddara wannan ya zama shine na ƙarshe na 14 din nan tunda ga mai mun gangaro kusa da ƙarshen littafin insha Allah malam al-imam az-zahabi yana ci gaba da mana magana akan sarƙaƙiyar da ke cikin sanin masu rauni da masu inganci da sanin dalilan da ke sa a raunata hadisi ko malamin hadisi da kuma bayani na musamman akan matsalolin raunata mutane saboda bid'arsu da matsalolin kafirta wasu daga cikin masu kallon al-qibla wanda muka ji cewa khulasa shine malaman hadisi ba sa kafirta musulmi dan wani zinubi da ya aikata sai in yayi inkarin wani abu wanda yake mujma'un alaihi mutawatirun ma'luma min dini bid darura sannan kuma ya zama yana sana abin da yake an mushi an gabata mashi da wannan matsala kuma yana cewa eh shi da gaske ita yake ne amma in yayi inkarin abun har yanzu yana cikin gidan musulunci insha Allah zamu tashi inda yake cewa wa huwa maqamun khatirun idhil qadihu fi muhiqqis sufiyyati dakhilun fi hadith man adali waliyan faqad barazani bil muharaba wattariku li inkari al batil mimma sami'ahu min ba'dihim tariku lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bayan da yace wato matsalar kafir ta dan bid'a da yin abin nan wato zajar akan shi tsoratar da mutane a kan shi matsala ce mai hadari don ka a kafirta wanda bai cancanta a kafirta shi ba ko a bar wanda ya kamata a kafirta cikin musulunci da aka yi sai malamai wanda iliminsu ya zama shakundin ba wai kawai masana fiqhu dalla ba sai wanda suka san usulu suka san shari'a suka san abin da ya kamata da wanda zai yi da wanda ba zai yi ba sai ce wa huwa maqamun khatir domin wannan wani bigire ne mai hadari wata mazamiya ce mai hadari idil qadihu fi muhiqqis sufiyyati domin wanda zai je yana sukar ɗan sufaye masu wanda suke akan gaskiya dakhilun fi hadisi to zai shiga cikin hadisin nan na man adali waliyan faqad barazani bil muharaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yayi wato adawa da wani wali nawa to wannan yayi fito na fito ne da ni inji Allah subhanahu wataala wannan riwaya al-imamu ibnu majah ne daga Mu'adhu dan Jabal Allah ya kara masa yarda akwai asalin hadisin yana cikin Bukhari wanda mun tattauna akan shi a wannan darasi da ya shude ko to sai ku kun ga yanzu ka sake samun dalili muhimmi na ka sake kuma zuwa ga wancan hadisin shi na Bukharin riwayar Abu Huraira ne zaka koma kuma dan sanin ma'anarsa kamar da muka ambata Bible tafin da muka ambata a can ko kuma Jami'u al-Ulumi wal Hikam na al-Imamu Ibnu Rajab bin al-Hanbali shi ma wani ginshiki ne cikin malamai Allah ya gafarta musu gaba daya to karka je ka soki wani wali na Allah garin zafin kai kana ganin shi dan dariƙa ashe shi sufancin shi mai kyau ne kuma wali ne da gaske na Allah to in ka soke shi to yanzu kana fito na fito da Allah kaga wannan hadari ne babba ko kuma wattariku li inkaril batil ko kuma ka zo kana ganin shi yana barna amma kana jin tsoron kar ka soki wali ashe ya zama shi kuma mabarnaci ne in ka bar inkaril batil mimma sami'ahu min ba'dihim ka ji barna ka ki inkarinta to kai kuma sai ka zama tarikul lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ka ki yin aikin da ke kanka wanda kuma wannan yana daga cikin shi ma mabada na ainihin as-salafus salih shine inkaril munkar wa'azi da hana mutane barna da kuma al-amru bil ma'ruf al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yana daga cikin sha'airul ummul muhammadiyya kamar yadda Allah ya faɗa subhanahu wataala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum sai malamai suka ce ana nufin kenan ahlul kitabi kamar yadda aka ambata a wani waje abinda ya batar da su na farko shine wannan kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu su sai suka waye gari kowa yana ta kanshi kawai mutum yana ga ana barna sai ce to Allah dai shi kyauta ni dai ba zan yi ba yaki ana nan har sai barna ta gane kowa shine Allah ya halakar da su Allah ya fushi da su Allah ya watsi da su da Allah yana kaunar su to mu ma kenan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka waye gari muka ki yin umarni da kyakkyawa muka ki hani daga barin mummuna to irin wancan hukuncin da ya samu ahlul kitabi yana iya samu zaka hadari ne a ga ana yin barna a ki hanawa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Dawud ya kwatance yake cewa misalin wanda yake ganin ana barna bai hanawa kamar misalin mutane ne suna cikin jirgin ruwa jirgin yana da kamar a ce hawa biyu akwai wanda suke can sama akwai wanda suke kasa idan na kasan nan suka ce wa na sama dan Allah ku taimaka ku debo mana ruwa muna so mu amfani da shi ce ba za mu debo muku ba sai su shikenan su kuma sai su kula kasan jirgin dan ruwa ya dinga dan shigowa kadan suna samu to wannan ruwan yana shigowa kadan su wancan suna gana ai ba ruwan mu a sama muke ku za ku jike ku za ku halaka karke me zai faru idan ruwan ya cika jirgin duka za su nufi da kan kana ganin suna barna kana cewa ba ruwan mu da su a can suke yi ku ba ruwan mu muna nan lahiya lau to barnan za ta game ta gane har ta kai inda kowa yake kamar yadda muke gani a Najeriya nan gaba babu wata barna da yake wadda da muna jin labarin ta a can wani waje sai da ya zama ta kawo kanmu saboda wanda ya kamata su hana ba su hana ba tun daga kan barna ta fasadi na akhlaq shigar banza mugun tunani cakuɗaɗe ne maza da mata zinace shaye-shaye zubar da ciki duk waɗannan akhlaqiyat da suke munana wanda da ake jisa kudancin Najeriya ba a hana ba sun zo wajen mu yanzu barna a cikin satar jarabawa mutum uku da certificate ɗaya impersonification abin nan corruption na siyan takardun jarabawa duk da zo nan ba yanzu to yanzu da can fashi ma da makami armed robbery da labarin shi ake ji ko a gani a fim yanzu ya ma zama ƙauyenci yanzu ana yayin banditry ne da kidnapping dan fashi ma yanzu ƙauyenci ne to sharban da kaza an yi fashi dan fashi kawai dan kwace abin da ya gani ne dan bubbuge ku ya tafi abin shi amma yanzu sai a kama mutum a ce sai an kawo su makudan kuɗaɗe da duk labarin sa ake ji ga sunan barna iri-iri idan a gidanku kun hana yaran gidanku barna amma yaran makwabta suna yi ko ce ba ruwanku makwabta ne to zai yi naso ya zuwa cikin gidan naku ko kuma idan yan gidan naku sun gama girma ba za su auri junansu ba dole sai su aure a waje to sai su aure irin waɗannan duk sai barna ta abin nan haka duk wata barna a cikin bil adama a cikin society na dan adam mu kiyaye wannan jama'a sawa'un barna ce economically socially ethic ne na suka lalace na al'umma politically ne sai yayi cycle ya juya kawo kan kowa shi sai Allah yake cewa menene wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa duk wani bala'i idan ya faru al'umma sai ya zagaya sai ya shafi kowa zai shafi ka one way or the other to shine hadarin barin umarni da kyakkyawa barin yin wa'azi yana da hadari kwarai da gaske duk inda musulmi suke wajibi ne su dinga tunawa kansu Allah su dinga wa'azi suna hana barna gwargwadon iyawa su domin kuma koyaye ne za a samu wanda za su ji domin har yanzu barnar da ake a Najeriya bata kai wanda ake a Jazirar Arab sanda annabi ya zo ba bata kai ba domin su a lokacin rayuwar da suke rayuwa ce fa irin kamar ta abin nan kamar ta gandun daji wasu kuma za su yi deciding abincin ƙauyen mu ya ƙare wani ƙauye ne akwai abinci kawai da dare su kai farmaki ƙauye nan su kakkashe maza su kame mata da ƴaƴa su kwashe abinci da dabbobi ko su zo su zama shi bayan wata uku kuma sun cinye su ƙara tani har su ƙara kai hari ko su ji labarin ga wasu za su wuce karafka ko su je su buge su haka ake wannan rayuwa fa alkarru wal far dan batun ku zina da shan giya da kisa da caca wannan abun alfahari ne ma an tara alfahari ma yake da shan giya fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yuklani fa idza sahawtu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrumi ibn qayyim yana cewa wa ma khiftu tabriha alhayati kama ara litajid saqi an taquma bikum sari haka ma yake cewa yana cewa abin nan ايقتلني والمشرفي مدادئي ومكنونة زرق كأنياب الأقوال كفنان ديكي تشوى وقد أشرب الذكر الروية نعم أنت صورا بيتو شمس سنة نن ديوى سن تاكو ديما فقل واتا تافارا كورتو ديكي تشوى منيني كأني لم أركب جوادا للذات ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي ولم أثق الذكر الروية ولم أقول لكي لي كري كرة بعد إجفالي دان الله جمازي إرون وانا فاسق أنشفا هنا الفا لوكتن دي يجرمني شكروس كاما شبه دلافي أسي بيكون يتنو بايه نداما هنا تنو هنا نداما شكوه شيني ينزده ده حالين يوم وانا أبو يتي كأني لم أركب جوادا للذات كما بانين نكي هوا دوكي دان كوين يقوى ليسا أتشغايو إرن نسا مريدنا ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي كما باشيني ويكي قانا دا ماتي ودتكي لا تيايا مي أبن هنو دا أبن أبا يقا يوا ولم أثق الذكر روية ويكما باشيني ويكي شانيا تولينجيا ولم أقول لكي ليا كري كرتم بعد إجفالي كما باني نانيكي تيو دويكي نازوم جيما كي فرمكي مكشا فتاني مكارا كشوا مكارا كشوا الفهري دا برنا kaga har yanzu ba a kai ga wannan matakin ba mu Allah haka annabi zai tare da larabawa cikin irin wannan gaya barna amma yayi tawazi Allah ya gyara su kuma har Abu Talibin shi da kanshi da bai shiga ma cikin masu bin wa'azin ba yace mishi tunda dai wa'azin nan ba a hada akan ba a so ba to wajibi ne a baka ka fada tunda dai akwai masu so almuhimmi shine wajibi a ci gaba da yin wa'azi wa musulmi a duk inda ake in ba haka ma aka daina wa'azi za ka shanta kefe da kake ganin su dinnan za su lalace su lalace sanda izala ta fara wa'azi kasan nan ta kai gaya wajen lalacewa shekarar 40 bayan da suka wuce late 70s an kai duk wani abu da ake yi irin wanda dan hodiyo ya yaki da shi an dawo ana yi tsafi bori bokanci karta kuwa da daddara da kwado da kin yin azumi ramadana yayi musulmai su kin azumi wannan kam ko mu da muke da ƙaranan shekaru mun gani da idan mu shekaru 30 baya za ka ga mutane ba kowa yake azumi sai wanda ya ga dama lafiyar shi laufa amma ba zai azumi ba dan kuwa in ana biki dama buri ne da bokanci da baduhu sune bikin da duk ake to lokacin ba a wazi amma da izala ta dinga yin wa'azi tai ta wa'azi tun ana jifan su da duwatsu haka ba ana karba to zaka wajibi ne musulmi su gaba da yin wa'azi ومن ذلك الكلام بسبب الجهل لمراتب العلوم daga cikin kuma hadarin da malam yake fuskanta in yana magana akan wasu malaje zai iya fuskantan hadari ta fuskan naqasu da yake da shi wajen sanin darajojin jahilcin da ayyu wasu ilmomi fa yahtaju ilayhi fil mutaakhirina fa yahtaju ilayhi fil mutaakhirina akthar malaman baya wato da suka rayu daga baya in zaka yi magana akan su kana da batukar bukatuwa zuwa ga sanin wasu ilmomi وقد انتشرت علوم الأوائل فيها حق فيها حق كالحساب والهندسة والطب وباطل كالقول في الطبيعية وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم أبني كيف على من بايا بايا جمع على من فرقو واتو صحابي ده تابعي ده أتباع التابعين وانا نسوني أسلم على من فرقو دوان دي وانا ننشيسو تو سيدي إنيا بتفاركين ستوكونا وده جننسي أتيم على من بايا نافتا من غاني to a malaman baya daga sanda aka fara tarjuman ulumul awa'il aka samu yaduwan wasu ilmomi waɗanda ba na musulunci bane kuma cikin ilmomin nan akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba irin wannan ilmomin da ake cewa boko boko a cikin shi akwai gaskiya akwai abin da ba gaskiya ba akwai mai kyau akwai abin da yake ba mai kyau bane akwai abin da musulunci zai iya karban shi akwai abin da musulunci ba zai iya karban shi ba to shine sai ya ce faqad intasharat ulumul awa'il ilmomin mutanen farko sun bayyana me yake nufi da ulumul awa'il sune wato a ilmomin zamanin girka civilization na girka da farisa wanda a zamanin daulolin abbasiya aka yi aikin fassara waɗannan ilmomi zuwa larabci musamman zamanin sarakuna irin ma'mun mutawakkil da alwafiq Allah ya gafarta musu waɗannan sarakuna na musulunci su ne suka dauki wannan hidima suka kafa hukuma ta fassara ta musamman wanda ake cewa darul hikma ta aikin fassara da tatafai waɗanda a da can Umar ɗan Khattab a zamanin shi da aka ci Farisa da Rum, an ba shi labarin cewa an ga waɗannan littattafai ɗaki guda, ɗakin karatu guda labarari, a kwaso su ne za su yi amfani? Ya ce a'a, a banka ba wajen wuta kawai, mu musulmi ba mu da buƙatar su, wannan shi ne al'asu. To amma su a zamaninsu da aka fara nisanta daga tafarkin salaf, asalin salaf, sai aka ga cewa a'a, abin da ya kamata a ɗauko a fasara a ga me yake ciki, a ware mai kyau da mara kyau, irin da muke cewa bari mu shiga boko sai mu shiga mu yi shi don mu gyara, ba haka muke yi ba? To galibinmu wasu mun shiga ko dai ba mu iya gyarawa shi ya gyare mu, ko kuma kawai mu zama to ga mu nan dai mun san dai ba kyau dai kaza, to amma ya muka iya hanya abincin mu ne mu ta tawilanta tawilce mu ta kawo kanmu mafita. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa za a dinga warware fatun qadu ulal islami urwatan urwatan, za a dinga warware kulle kullen musulunci kulli bayan kulli, kullama nuqidat urwatun tashabbasa an-nasu bima ba'da, idan da aka warware wani kulli sai mutane su kame na gaban. Yace farko abin da za a fara warwarewa shine hukunci da littafin Allah, na ƙarshe kuma shine sallah. Da kai ne tsakanin wannan aji mun ga ai ba hukunci da littafin Allah, duk duniya babu inda ake hukunci 100% da littafin Allah. Saudiya ne kawai suke kwatantawa, kuma kowa ya haƙura yana rayuwa haka ya aka iya. To za a kusan da kuma za a warware sallah ma za a daina yinta, ko kuma ya zama ana yinta ba yadda take ba, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To irin wannan abin ne ya sami tafarkin, sai aka ce a ɗauko su abu a fassara, aka ɗauko aka ɗauki ɗawainiyar mafassara su Jahizu, su Yusuf ibn Matta da ire-iren suka yi ta fassara littafin nan. To a ciki aka samu littafin su Plato, su Aristotle, su Socrates kenan, su Hippocrates wanda ake ce mashi father of the modern medicine, shine al-abu ruhi li tibbi al-hadith, zaka ga hoton shi ne ma a tambarin masu koyon kimiyyar magunguna ko a faculty na medicine, zaka ga ana girmama shi, annabi ne shi a wannan harkar, ko mun gane. To waɗannan ilmomin da aka fassara, aka samar da ilimi na falsafa philosophy, wato amfani da basirar dan adam wajen gane Allah da gane meye mai kyau da mummuna, abin da ake cewa value judgment, al-hukmu ala al-ashiya, meye mai kyau meye mummuna. Haka mu a musulunci Allah ne yake hukunta kaza na da kyau kaza mummuna ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin shi. Amma nan kuma ana hukunci da hankali, domin falsafa abu uku ne, akwai al-ilahiyat, abin da suke cewa theology, wato sanin Allah amma ba ta yadda Allah ya sanar da mutane ba, ta dabarar mutane. Sannan kuma akwai abin da ake cewa abin nan ethics, shine ilmul akhlaq. Sannan sai kuma akwai shi abin nan value judgment, hukunci akan abubuwa. To waɗannan aka samu da su, sai kuma al-mantiq, logic, dabaru na fahimtar magana da tsara su. Waɗannan sa daga cikin abinda aka fassara da sunan ilmul awail, duk sanda kaje a cikin tarihi an ce ulumul awail, abinda ake nufi kenan. Su suka samar da, a wannan lokaci aka fara samar da wasu afkar da suka fara yau cikin mutane wanda suka shafa aqida, misali game da, wato bayan an fassara abubuwan an karanta su sai suka yi tasiri ga mutane, sai aka kokarin a musuluntar da wasu a wannan ya dace da musulunci ai. Ai kaza ne ma, ai tun kawo musu hujjoji, wasu kuma kawai suka karɓa gaba gadi ko suka ci gaba da yi. Aka samu da fikira ta batu akan iradatul abd, shin bawa yana da huriyatul irada ko majburi ne shi? Wannan shi safar da shefa da magana kadariya, magana jabariya da makamantansu. Aka bi magana akan abin nan khalqul af'al, khalqu af'alil ibad, bawa ke halittar ayyukansa ko Allah ke halitta su, da magana akan imalul aqal, menene, to what extent hankali zai zama ya da ta cewa a cikin bayanin shari'a. Wannan rigingimin tun lokacin aka fara haifar da su, kuma har yanzu ba a gama wannan rigima ba. Ulumul awail suka fara yawa a cikin mutane, sai ce wafiya haƙƙun, a cikin ulumul awail akwai abin da yake gaskiya ne, kal hisab, kamar mathematics, ilimin lissafi gaskiya ne. A gun turawa aka aro shi, waɗancan turawa na tantalatali, wato shi musulunci ya zama kamar wani wato gadace da ta haɗa tsakanin ancient civilization the modern civilization. Musulmai sun aro suka daura ilimomin, kuma turawa suka zo suka ara agun musulmai suka kara daura su. To kowa garin developing din shi sai ya sama ilimin nakha ta al'ummarsa, wato suka sama shi wani flavor irin na al'ummarsa. Musulmai sun kokari sun tace sun gyara, su kuma kafirai suka sake mai da shi cikin irin al'adunsu na yanzu da muke gani. Al-hisab mathematics kenan, abu ne sananne, ilimi ne wanda yake babu barna a cikinsa, ilimi ya dace da musulunci. Akwai al-handasa, shine engineering, kere-kere da sarrafa wato mawad tabi'iyya, abinda ya shafi gine-gine, abinda ya shafi ainihin tsare-tsaren birane, abinda ya shafi sarrafa karfe ko yin na'urori, ga su nan dai iri daban-daban wanda aka tsawara shi iya zuwa ga yanzu abinda muke gani. Yanzu engineer na daga cikin ilmomi mafiya muhimmanci a cikin wannan al'umma ta wannan age da muke rayuwa. Waqtib da ilimin likitanci, sanin cututtuka da maganinsu, musulunci ya san wannan, ya yadda da shi, dama su ma larabawa suna da shi. Hasali ma babu wata al'umma ta dan adam a duniya da bata da wannan ilimin. Ya rage kawai ta daura shi ko bata tsarwara shi ba, duk inda kaje a cikin al'ummar dan adam suna da wani abu da suke amfani da shi a matsayin kodai prevention na cuta ko diagnosis, sanin cututtuka da yanda za a gane su, ko kuma treatment da therapy. Ba shine khulasa na medicine ba, dole duk inda mutane suke suna da wannan a cikin culture din su. To amma nasara da yazo shi sai ya inganta nashi. In ka ga mu misali al'umma Hausawa, ai muna da likitoci namu na gargajiya, wanzamai ai likitoci ne, aiki da likita shi wanda zamu yake duba mara lafiya, ba da magani, wankin gyambo, kaho, kaciya da makamantansu. Wannan duka aikin wanzami ne. To amma shi sai al'umma Hausawa bata inganta shi ba, ta bar shi ga yana wani miskini. Shi ko likita na Turawa shi ma wanzami ne na Bature, amma sai Bature ya inganta, ya bashi wata farar riga, ya bashi wani abu ya sa a kunnen shi, ya bashi albashi mai girma, yana jin shawararsa ana mutunta shi, shine kowa yanzu yake so zama likitan Bature saboda wannan daraja da yake da ita. Pharmacy shine dan magori masanin magunguna mai zuwa daji ya saka wannan ya hada, shine pharmacy. Nurse sune masu jinya, aiko majinyata irin tsofaffin nan, ungozoma da makamantansu. To kaga mu duk ba mu inganta namu bane. In ka je kasar Yarbawa zaka ga akwai irin su wannan masu bada magunguna. Hasali ma daga cikin al'umman nan tamu ta West Africa, da wuya idan akwai wanda suka kai Yarbawa sanin surorin magungunan gargajiya, da wuya, saboda suna rayuwa a wani yanki wanda yake da dazuzzuka. Wannan forestry din nan, wannan forest din yana da duk bishiyar da ka gani ba Allah bai yi ta afasitu annama khalaqnakum abasa, Allah bai yi ta ga banza ba. To suna ciro magunguna daga irin waɗannan halittun na Allah, da haka zaka ga suna da maganin gargajiya ba su tsawara shi ba, sai dai ai ta sha haka nan ya ta sa ciwon hanta saboda ɗaci ya yi yawa. To irin wannan ilmomin da musulunci ya karɓe sai ci gaba da tsawara su. Ina fata mun gane, dama Larabawa suna da nasu sai suka tsawara shi. Wa batilun, a cikin ilmomin akwai na barna, akwai wanda suke ba daidai ba. Fi tabi'iyyat, kaman at-tabi'iyyat shine study of the nature, akwai wanda suke cewa wato abin nan ulumu tabi'iyyat, wato sanin ilimin tabi'a, ƙasa, ruwa da makamantansu. To da sanin alaƙar su da tauhidi, wa kathirun min al-ilahiyat, ka ji ma magana, da kuma da dama daga cikin abin da ake karanta a cikin theology, ad-dirasa al-manhajiyya lit-tabi'a wa alaqatiha bil khaliq, shine theology. Akwai wannan yanzu har PhD ana yi akan shi a jami'o'i da cibiyoyin ilimi, sanin ilimin tauhidi, amma ba yadda musulunci ya karanta da shi ba, yadda mutane suke fahimtar shi. Akwai barna da yawa a cikin sa. Wancan tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya sauka, Obasanjo, in kun tuna, bayan ya gama shugaban ƙasa ya je jami'a ya yi PhD a wannan fannin, ya je karatu theology. In ka tashi daga ajin nan ka je kai browsing na ya theology, zaka ga bayanai da yawa, theology, theology. To wannan ilimin akwai barna da yawa a cikin shi, akwai kafirci, wa ahkamin nujumi da ilimin taurari shine astrology da astronomy ilimin taurari iri biyu ne mu kiyaye akwai astronomy mai karewa da nomy nomy to wannan shine ilmul falak wannan ilimi ne hasali ma yana daga cikin abinda ana kallon sa matsayin islamic sciences ilimi ne na musulunci sai qur'ani ya wayewata magana akan taurari da sararin samaniya da amfanin da Allah ya sa taurari suke a sama da halittar sama wannan yana bincike ne akan duniyoyi planets kenan da galaxies da stars da gane kwanan wata da gane yaushe wata ya kama yaushe ya mutu an haife shi ko ba a haife shi ba to wannan ilimi ne na musulunci kuma yana daga cikin kuskure kokarin hada fada tsakanin wannan ilimin da musulunci za a kai musulmai zuwa ga wani abu irin wanda ya faru da tarihin kristanci kusan kristoci sun taba yi ma ilimomi gaba ɗaya tawaye da can a duniyar kirista idan kai ilimi na kimiyya to ka zama kati kana faɗan abin da ya saba wa bible to fada ba su ba da izini cewa jinin ka ya halatta a kashe ka haka an kashe scientist da yawa ko wani sararren malamin kimiyya na san duk kusan shi don da ajin kimiyya san shi Galileo Galili ko mutumin Italiya to wannan ma Allah ne kawai tsirta da shi saboda yana da magoya baya da yawa a Italiya an hukunta cewa kafiri ne shi aka ba a kashe shi to amma yana da masoya da dalibai da masu following din sa sune suka tada tawaye suka ce wallahi ba za a kashe malamin sa shari'ar akai tayinta akai ta appeal in fact sai a recent time aka yanke hukunci game da shari'ar a cikin wannan karnin da ya wuce 1981 abu aka ji kotu aka ce to an gane maganganun da Galileo yayi ashe ba kuskure bane da haka yanzu kotu ta wanke shi bayan ya mutu da shekaru ɗaruruwa to aka ba aka samu sai Reverend Fathers a ƙasar Faransa da ƙasar Italiya suka yi ta zaluntar mutane har sai da aka ƙulla musu tawaye akwai wani mutum da ake ce ma Professor Martin Luther shine ya jagoranci wannan tawayen shine ya fassara Bible zuwa yaren da kowa zai iya ganewa mutane suka karanta suka gane ashe duk ƙarya ake musu su suka yi tawaye ma addininsu suka rabu da addinin suka ce sun kama kimiyya sun rike ta babu saki shine ake ce ma secularism at-tafriq baina ad-din wal hayat to matsalan shine idan yanzu aka fara hada mu fada da ilimin kimiyya to za mu kai ga wannan matakin at-tafriq baina ad-din wal ulum to kuma hadari ne mummuna shi ya kai turawa zuwa ga wannan matsayin da suke na suka waye gari suka zama highly unreligious and uncultured kaga yanzu turawa ana ce musu ummatun bila taqalid al-umma mara al-ada al'umma mara addini turawa ba ruwansu da addini yanzu hasali ma san da suka kawo wa inda suke mulkin mallaka abinda suke ce ma protectorate wato al-mahmiyat san da suka kawo mana mulkin mallaka ma suka kawo shi tare da kiristanci su lokacin masu ne da kiristanci to hadarin da ke cikin hada fada kenan tsakanin wato ilimin kimiyya musamman kimiyyar da ke da alaka da ilimin astronomy a hada musulmai fada da ita cewa ba ta da amfani kwata-kwata kuma ma tsafi ne bokanci ne babu shakka wannan duk wanda yake faɗa wannan magana abinda kawai zaka ce mishi zalika mablaguhu min al-ilm bal kadzabu bima lam yahitu bihi ilma kawai abinda ya kamata ka gane kenan kaji malami yana faɗin wannan magana gaba gadi jama'a akwai hadari kware da gaske kimiyya ce musulunci ya santa ya yarda da ita akwai kwararrun malaman kimiyyar musulmai ne suna nan da yawa ba tarihin su muke ba to akwai kuma astrology mai karewa da logi kamar da za ce biology archaeology embryology to wannan shine tsafi shine aqidar tunanin cewa taurari da manazilu ɗinsu da sunayensu suna da alaka da abin da ke faruwa na yau da gobe kuma duk mutum yana da wani tauraro idan tauraron ka kaza ne sunanka kuma kaza ne za a ɗauki harafin sunanka a hada da wannan tauraron sai a gane to kana da kaza da zai iya faruwa da kai a rayuwarka za ka yi aure lokaci kaza za ka iya samun matsala ta arziki in ka shiga sana'a kaza wannan da shi boka yi suke amfani musulunci bai da wannan ba astrology kafirci ne, kafirci ne, amma astronomy ilimi ne. Ina fata mun gane. To kaga shi ma a cikin shi da akwai al-haq wal batil, da suna hada daga baya aka rabe su aka fassare su. Har yanzu ka je karatu a wurin malaman zawi kaman dai mu a Zaria, za a koya maka na farkon astronomy, ka iya hisabin, ka san manazilul shahri da manazilul qamari, ka san kaza ka san kaza ka san kaza, ga duk mun yi su gaskiya. To idan malamin na Allah ne da an wuce tsaye kenan sai cewa tsaya iya nan, in ka wuce nan zaka zama boka. Idan malamin ba na Allah bane sai ya koya maka wannan bokancin. Akwai su da suke koyarwa da wannan abu, amma alhamdulillah mu malamin ba su koya mana bokancin ba. Amma daga baya kwakudu ba irin tamu mun je mun ji me ko ba haka ba, yau da gobe zaka ga ka dan san wani abu a cikin shi. Eh, kuma Allah ya gafarta mal albani, kusan da ya koya da karatun littafin abin nan wayid bali sarin batar, in kun saurara za ku iya tsauna akan wannan masailin. To waɗannan abubuwan da suka zo sai zama wasu malamai sun shiga ciki, to hukuncin da za a yi malaman nan musulmai ne su ko kafirai shi ne ce abin yana da haɗari wajen wannan hukuncin. Kamar yadda irin hukunta boko haram ne ko halal, ɗan boko musulmai ne ko kafirai, irin shi ne wannan hukuncin. Wannan hukunci yana da haɗari, kar kai saurin hukunta mutane. Duk da yake akwai malamai na musulunci da suka kutsa cikin abun kuma suka zama cewa sun samu matsala. Za mu iya misali da anan da Fakhruddin Razi, Allah ya gafarta mishi, al-Imam Fakhruddin Razi mai tafsir, mai tafsir al-Kabir, rasuwarsa shekara ta 1595, yana da maganganu da ya yi faɗa masu muni, irin maganganun Aristo, irin maganganun Ibn Sina da makamantansu. Akwai Ibn Dost al-Jiyani, wanda kusan zamani ɗaya suka, yaro shekara ta 1589, shi ma an taɓa hukunta cewa zindiki ne, aka ba ka sanata fanshi aka kona, mutane sa ta kabbara suna murna. Akwai al-Imam al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali, ya samu wannan tangarɗa da yake daga baya ya tuba, ya zo ya musu raddoji ta Tahafutul Falasifa da makamantansu. Akwai Abu Mansur Abdussalam al-Kilani ko al-Kailani, duka wannan ƙarni na 6, rasuwarsa shi shekara ta 1511, waɗannan duk suna daga cikin wanda suka faɗa cikin wannan tangarɗa. Akwai Ibn Firnas al-Andalusi, wanda shi ne ya fara tunanin yiwuwar ɗan adam ya tashi kamar yadda jirgi yake tashi, ya yi wa kanshi fuka-fukai, ya hau wani hasumiya, ya dinga furfurawa kuma yadda ga tsuntsu yana yi. To amma da ya gaji sai ya faɗo, ya yi watsa-watsa. To shi ma an taɓa tuhuma shi da zindiƙanci saboda zaƙewa da suka yi a cikin wannan ilimin. Kuma hanyar za ka ga in ka san ƴan boko na gaske, ina nufin farfesoshi, masana a musamman ilmomin kimiyyar rayuwar ɗan adam, irin sociology, economics, political science, irin philosophy, irin linguistics ko literature ko culture, irin waɗannan ilmomin, idan ka samu farfesa Bahaushe ko Bayarabe musulmi ya nutsa ya yi zurfi a wannan fannonin, ya zama kuma bai da background a addinin musulunci, to zaka ji maganganun munana a bakin shi. Ni na faɗa wannan saboda ina da malamai irin wannan da suka koyi da ni a jami'a, na san su sun sani, kuma mun saurare su, mun ji ilmomin su. Abinda Allah ya tsare mu kawai shine saboda kafin mu san su, kafin mu koyi ilmomi a wurin su, mun koyi ilimin tauhidi. Amma Allah ya tabbatar da mu kan, saboda zaka ji ilimi ne zurfi a gunsu, zaka ji kuma sukar addini da rashin sanin mutuncin Allah da rashin sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin su ne su ɗa Hussein da ƙasar Masar, wanda suke halasta wa kansu cewa za su iya naƙadin komai har Alƙur'ani. Ga su nan suna da yawa, irin su suna nan da yawa a cikin musulmai, suna na ƙasashen Larabawa, ƙasashen da ba na Larabawa ba da sauransu. Boko in yi wa mutum zurfi, lallai yana buƙatar antidote na sanin tauhidi. In ba haka ba akwai matsala, zai iya shan fiye da dose da yake buƙata. Allah shi kyauta.
Na
no. 595 haka na ce? Wataƙila kuma 606 ko? Ya yi ƙware kuwa 606 ne haka ne, 606 ƙware, don sai da ƙwala ta lissafi wannan batun. Na'am, jazakallahu khairan. Fa yahtaju al-qadhi an yakuna mumayyizan bayna al-haqqi wal-batil, da aka wanda zai soki wani yana buƙatar ya zama yana da tamyizi, ya san ya zai gane meye kuskure meye daidai. Li Allah yukaffira man laysa bikafir, kar ka je ka kafirta wanda ba kafiri ba aw yaqbala riwayatal kafiri ko ka je ka shi karatu a gun wanda yake ya riga ya zama arni wa minhu al khalal al waqi'u bi sababi adami al wara'i sannan kuma daga cikin hadarin da ya faru anan shine ta ta birza da ta taso saboda rashin taka tsantsan mun yi magana kan mai taka tsantsan jiya ko wal akhadhi bit tawahhumi da kuma ruko da abin da yake wahami ne baka riga ka tantance ba wal qara'in da kuma alamu ko alamun da za ka gani a ga kuma mutum ya kama da suwa na alalan ba irin su bane wani kawai bakari gaji ganka da ita ka saka a watan al-muharram ce ko ga yana sa bakari ga ba ai dan shi'a ne saboda ayin suke yin arba'una halaka ba kamar san wannan karatun ba ma ko kuma kawai abin ya zo ne ittifakan ko kuma kawai ganka ka fito a wata anguwa kuma a lungun ana maulidi ai daga kuma maulidin ne yake yi ni da ma ina jin wani ban yarda da shi ba ban ga irin tarbin shi ba to kaga wannan al-akhd bi tawahhum ne ba dole ya zama daidai ba ko mun gane wal qara'in allati qad tatakhallaf wanda tana iya ta zama tayi baya bata kai ga hukuncin ba qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce az-zannu akdhabu al-hadith zato shine mafi ƙaryar zance a cikin hadisin bukhari da muslim yace fala budda min al-ilmi wattaqwa fil jarh babu makawa dole a cikin aljarh wa ta'dil ya zama kana yin shi ne akan ilimi da kuma tsoron Allah fali su'ubati ijtima'i hadhihi shara'it fil muzakkina to saboda kuma wahalar samu wannan sharuɗan wannan ilimin wannan wara'un wannan takawar wannan takatsantsan din suna da wahala su hadu akan mutum daya ya zama ya mallake su yace saboda haka azuma khatarul jarh wa ta'dil dan haka mas'alar jarh wa ta'dil ta zama tana da hadari kwarai da gaske ba irin yanzu da mutane suka dauka abu ne mai sauki sakon su wasu yan jarh wa ta'dil ba tana da hadari fiye da suke tsammani saboda kuma galibin su ba su hada wannan ilimin ba kaji fa yanzu yana magana akan manyan malamai ne cewa ba su hada wannan saboda wannan ya zama akwai hadari kwarai da gaske a cikin aljarh wa ta'dil saboda ba kowa ke iya hada wannan ilimin ba shi yasa muka yi ta isharar zuwa ga littafin shi zahabi din da yake cewa man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil yana daga cikin rasail kanana masu muhimmanci al mu'talif wal mukhtalif batu akan sunaye da suka yi kama da juna amma kuma mutanen suka bambanta fannun wasi'un muhimmun fanni ne mai fadi ko mai muhimmanci wa ahammuhu ma takarrara wa kasura mafi muhimmanci shine wanda ya maimaitu kuma ya yawa ma'ana ya zama akwai sunayen irin su san maimaitu aga a yi gane bambanci tsakanin wato suna kaza da suna kaza aqilu da uqailu misali kaga sun yi itilafi sun yi kama amma kuma sun bambanta wajen furtawa akwai irin wannan da yawa a cikin sunaye ko a Hausa akwai in a rubuta abu rubutu iri daya amma kuma akwai bambancin yadda ake furta su yanzu da gada da gada da gada kaga da rubutun iri daya ne zai zama gada gada bridge ko gada wannan da take daji da kuma gada inherited hala ma akwai wasu ma ko da haka abu abu da abu abu aha suna nan da yawa haka waɗannan to wannan shine al-mu'talif wal mukhtalif eh yanzu dawa da dawa ko dawa dauji kenan ko daji forest da kuma dawa yar uwar gero din nan ko misali wa kad yanzuru ana iya samun suna wanda yake yayi karanci wani ma kwaya daya gel ake da shi a duniya hadisi ka ajmada bin ujiyan ajmad kaga an saba ganin ahmad ne ahmad kuma suna da yawa ko to amma sai a samu sunan shi ajmada dan ujiyana wannan wani sahabi ne ujiyan ala wazni usman sahabi ne yana da tarjuma a cikin al-isaba sunan shi irin shi kwaya daya ne a duk duniyar karatu ajmad ibn ujiyan zaka yasa wa danka sunan sahabi ne ajmad sai ka jira kuma da zaka ta musu bayani na ka samu sunan wa abi allaham abi haka da madda abil laham shi ma irin shi guda daya ne shi ma sahabi ne Imam Zala sallallahu alaihi wasallam wa ibn atashi as-sanani ibn atashi lis-sanani kaga kaman zaka ga kama da anas idan ka tsira dage-dagen ko amma atashi ne atashi as-sana'ani wani malami ne wanda yayi zamani ɗaya da su Abdurrazzaq as-sana'ani wa Muhammad ibnu Abada kaga an fi sabawa da Ubada in an ga wannan sunan sai ga shi kuma Abada ne bil fati al-wasiti al-ijli mutumin garin wasit al-ijli ana kanta shi da Abada ne wannan malamin sai Imam al-Bukhari ne kuma gani Muhammad ibn Hubban al-Bahili da suna irin Muhammad ibn Hubbana ne kuma an fi sabawa da Hibbana sai a ganshi Hubbana shi kuma wannan al-Imam al-Tabarani yana riwaya daga gare shi wa Shu'aibu Shu'aifu amin ne kuma Shu'aibu an saba ganin Shu'aibu sai ga wani Shu'aifu ibn Mihrazin Shu'aifu ibn Mihrazin haka aka karanta shi ibn Mihraz kaga shi ma wani suna ne wanda yake ba a saba ganin shi ba irin shi kuma shine kamar wancan Musaddad ibn Mutarhal ibn Mutarbal wanda malamin Bukhari ne shi ma sunan shi kamar na aljinnu da sunan iyayen shi Musaddad ibn Mutarbal ibn Mutarhad wanda Bukhari yake ce mishi wa kana musaddadan kasimi malami ne mai gamdakatar kamar sunan nashi sai malam yace tammatil muqiza ta kare kafin nan da yace wallahu a'lam a kasa ga wani taliki da yake cewa tammatil muqaddimatul muqizatu allaka hali nafsihi alfaqiru ibrahimu bin umara bin hasan ar-rubbat ar-ruhani wannan shine malamin da ya rubuta da ya kwafe wannan kwafa kun kuma mun fada a farko an fi sanin shi da suna al-hafidul diqai al-diqai dalibin al-imamu ibnu hajar ne an haife shi shekara ta 809 ya rasu shekara ta 885 daidai da 1480 miladiya littattafan shi suna nan da yawa akwai nazmud durar fi tanasibul ayat wa suwar akwai tanbihul ghabi ila takthir ibn arabi wanda ibn abri da muka ambata dazu akwai an-nukat al-wafiya sharhi alfiya ta malamin su iraki wannan malamin ya taba fuskanta wata mihina a rayuwarsa al-biqai ya zo yin tafsiri sai yana yawaita kawo maganganu daga bible ya san bible da atura da injila ya dinga zubawa tafsirin shi sai malamin suka ce wannan zindiki ne akai ta fitina shi kuma sai littafi ma na musamman akan halaccin haka kamar sai nika zo tafsiri mai gonga dinga fassarawa da yadda malamin shi ke mana bayani ka kawo aya da hadisi aya da maganar sahabbai sai kai ta kwaso tarkace a cikin old testament da mai sunan shi Ishaya da Bulus da Matthew da Korintiyawa ka dinga zubawa kaga za a dauka to wannan malami ne ko pastor to sai aka tuhume shi da wannan sai ya abinga tarihin rubuta littafin sanda ya kwafa wannan kwafin gashi nan yace sanatus naini wa salasina wa samaniya shekara ta 832 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah cikin hikimarsa da yassare wasa da bada damarsa wannan katar na 14 ya zama shine na karshe din insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki abinda muka fada wanda ya zama daidai ya zama ya dace da ilimi da abinda yake sananne a cikin karatu muna fata Allah ya sa mana albarka a ciki tun daga can farko har zuwa yanzu kuma kamar yadda na fada tunda wannan mabudi ne ga yan uwa dalibai yan uwa masu neman karatu sai aje a fadada ta hanyar karanta a gun malamai ta hanyar nazari da bincike ta hanyar yin wa juna ainihin wato muraja'a da tutorial Allah ya sa albarka a ciki kafin na rufe zan ambaci wasu kalmomi kamar haka na farko ina bayan godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin yassare wasa ne ya ba mu dama muka yi wannan sannan kuma addu'a ga malaman mu da suka karantar da mu musamman wannan da tafai Allah ya gafarta musu wanda suka rasu Allah kuma ya sa albarka a cikin ilmomisu da zuriyarsu in kun tana na ambata muku cewa na koyi wannan littafi a gun malaminmu malam albani zariya Allah ya gafarta mishi na kuma sace koyon wani bangaren shi a gun wani malami na kuma abokina shine Dr. Ibrahim Bisina wanda malami ne a cikin malaman musulunci na kasar nan kuma director na Sunna TV sannan kuma akwai wani har ila shi ma malami na ne wanda muka zauna da shi a garin Misau shekarun baya shi ma na koyi wani bangare na wannan karatun a wurinsa da wannan littafi da kuma littafin al-ba'ithul hakim kiruk tsayi ulul hadis sunan shi malam badamaki mutumin wani gari da ake cewa mutum biyu a Taraba, muna ce mashi sahibun nazara. Tun muna samari lokacin shi da gilas haka yake, tun lokacin shi idan shi yake ciwo sai muna ce mashi sahibun nazara. Abokina ne kuma malami na hayan da muna tare da shi. To sannan a baya ga wannan kuma dole zamu godiya ga malam Wali wanda shine director wannan makaranta ta Darul Qira'atu Salafiyya a Katsina. Tsakani da Allah ba dan kokarinsa da shi da sauran lieutenant ɗinsa ba wannan katin da zai yi ba, kuma himmar shi da muka gani da himmar dukkan ku ƴan uwa shi yasa mana himmar mu ma mu zo mai wannan karatu gaskiya saboda Allah. Dan haka dole mu gode mishi damar da ya bayar ta zo a karanta a makarantar shi. Wannan ba karamin abun alkhairi bane, Allah ya saka mishi alkhairi, Allah kuma ya kara mishi lafiya da ƙwarin gwiwa da himma wajen aikin karantarwa da yaɗa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa kuma wannan aikin ya wanzu wanzu da ta amfani al'umma. Sannan godiya ta musamman har ila yau ga masu masaukin mu, wato mai wannan gida da iyalansa Alhaji Kabiru Matazuku ake ce mishi, da musamman ɗan shi da nake cewa sarkin Makka Faisal. Faisal gaskiya mutumin kirki ne, Allah ya saka mai da alkhairi. Hidimar da suke mana har kunya muke ji, ni har naji na yi wani ƙiba saboda irin abincin da nake ci. Ka ci shafar fesu, ka ci kaza, ka sha yogurt, ka cikin ka ya cika, sannan sai ga an sake kawo wani ga shayi, ga na mayan shayi. To Allah ya saka musu alkhairi. To kuma Faisal da kuke gani haka kuma na je Kano, ina yawan zuwa Kano, ɗakin shi nake zuwa in je in kwana wani lokaci. Sai ban man ɗakin ma ya tafiye shi ma, duk abin na ga dama in yi. Duk abin na ga dama, sai abin na ga dama zan ci, in yi bacci iya san raina ga kitchen nan, ga fridge nan, duk abin da kake so ka ci. Tunda yaro ne mai wadata, kuma gaskiyawa, kuma bai da ruwa. Sannan kuma musamman abokan tafiyata malam shitu malami ne na Allah shi ma, kuma daga cikin abin da ke kwara wa mutum kwarin gwiwa idan yana irin wannan darasin, sai ka ga wani a zaune a wajen wanda ka san bai buƙatar karatun ya iya shi, to zai kara ma kwarin gwiwa cewa ashe wani da ke zaune ba idan yana buƙatar karatun bane, tunda ya iya wannan karatun da sai tafi harkar shi, amma ya zauna wannan ma wani ƙarin kwarin gwiwa ne. Da gaskiya ina yaba mishi koda yaushe, kuma ina fata Allah ya sami albarka a zuriyarsa. Sai kuma malam Sahil gashi ɗana malam Sahil wanda shi ma na taho da shi saboda gashi dai ƙanƙani, amma sai fitinan ya ƙwaƙwalwa ka gan shi na shi za ya ce mashi ya zo mu, Allah ya mishi albarka da kuma duk sauran ƴan uwa da suke zaune nan, wasu ban san sunansu ba. Kamaraman da ake cewa Zahabi ko sunan da ya mai girma gaskiya, da waɗanda suke ba da duk gudunmawa. To musamman kuma babban aboki Amini malam Salim, malam Salim kusan shi na fara sani a garin nan, kuma duk abin da aka kulla anan da yawun shi, don lokacin da aka tsaya kasu nan sai na gaya ma malam Wali na ce to sai in malam Salim ya yarda, in ya ce ba za a yi ba gaskiya ba za a yi. Sau da yadda nake girmama shi nake ganin mutuncin shi, kuma duk kun san shi kun san kimarsa. Da aka ina wa kowa fatan alkhairi, da fatan kuma wannan ya zama wato wata mabuɗi ko wani mabuɗi na alkhairi tsakaninmu gabaki ɗaya. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Muna ƙara addu'a ga malamanmu wanda suka shuɗe da wanda suke raye, da kuma iyayenmu da sauran masoya da 'yan uwa da dangi. Muna kuma addu'a ta musamman ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya da wannan yanki namu na arewa. Allah ubangiji ya kawo mana sassauci da sauki a abubuwan da suke damunmu, a harkokin rayuwarmu da addininmu da zamantakewa da sauran matsalolin da suke damunmu. Allah ubangiji ya iya mana. Allah kuma ya sa wannan fitintunu su zama kafara ce ga zunubanmu. Allah kuma ya yi mana su zuwa ga abin da ya fi haka alkhairi. Allah kuma ya sa mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kafin na rufe, akwai wani bawan Allah malam Sarajo wanda shi ma dattijan arziki ne, yana yawan ƙara mana ƙwarin gwiwa, wanda shi ne muka jama'a gaishe shi, kuma har na je ma na yi sallar juma'a a mimbarinsa. Wannan bawan Allah shi ma gaskiya ina ƙaunar shi a raina saboda yadda yake girmama al'amarin, ga shi ya kai a ce ma kakana ne, ma babba ba, amma yadda yake mutuntawa abin a girmama shi ne shi ma. Allah ya saka musu alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.